sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da wannan dare. Yau Juma'a 14 ga watan Yuni na shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawar da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi da dan majalisa mai wakiltar Yamaltu Deba daga jihar Gombe, Honorable Dr. Yunusa Abubakar Ahmed, akan wani hutu na makanni biyu da daukacin ƴaƴan sabuwar majalisar dokokin suka tafi. Kamar kowace ranar Juma'a, yau fa kofa a bude take domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan batutuwan da suka sha muku kai. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta sai an saka alamar ƙari a farko, wato plus, sai a jero number. Sannan muna tafe da labaran wasanni daga ƙasar Kamaru. Amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da dare. Shugaban Amurka Donald Trump da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da kuma rundunar sojojin Amurka duk sun daura laifi akan Iran na harin da aka kai akan jiragen jigilar man fetur biyu jiya Alhamis a gabar tekun Oman. Iran ce ta yi, shugaba Trump ya faɗa wa gidan talabijin na Fox News, ya kuma ƙara da cewa duk wani ƙoƙari da Iran take yi na rufe hanyar mashigin Hormuz ba zai daɗe ba. Trump ya tattauna maganar hare-haren ta wayar tarho tare da Prime Minister Japan Shinzo Abe, wanda ya ziyarci Tehran kwanan nan a yunkurinsa na sulhunta Amurka da Iran. Sai dai kiran wayar yana zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan da rundunar sojojin ruwan Amurka ta fitar da wani faifan bidiyo da ke nuna wani jirgin ruwan sintirin Iran yana cire wata nakiya da ba ta fashewa ba daga ƙarƙashin jirgin kamfanin Kakuka na ƙasar Japan, ɗaya daga cikin jiragen ruwan biyun da aka kai wa farmakin. Akwai alamar cewa gwamnatin Amurka na nan tana ƙoƙarin ƙulla wata yarjejeniya da gwamnatin ƙasar Guatemala, wacce za ta baiwa Amurka damar amfani da ƙasar wajen toshewa baƙin haure hanyar zuwa Amurka. Gidan rediyon nan na VOA ya sami kai hannunsa akan kofin wata ƙasida mai shafuna 7 da fadar shugaban Amurka ta White House ta shata, inda aka fayyace yadda wannan yarjejeniya za ta yi aiki. Kuma ana jin a cikin makon nan ne ma za a mika bayanin ga gwamnatin ta Guatemala. A ƙarƙashin shirin za a nemi baƙin hauren da ke fitowa daga ƙasar El Salvador da Honduras da su nemi mafaka a Guatemala, ƙasar da ke zama kamar wani mashigi da ke tsakanin Mexico da Amurka. Sannan duk baƙin da suka yi ƙoƙarin tsallakowa zuwa cikin Amurka za a mai da su can ƙasar Guatemala. Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jim kaɗan bayan dubban mutanen Hong Kong sun kammala wata gagarumar zanga-zangar nuna rashin amincewarsu da wani shirin aika masu laifi na yankin zuwa China don a hukunta su. Shugabar ƙasar Taiwan da jam'iyyarta duk sun fito fili sun nuna cikakken goyon bayansu ga wannan matsayi da masu zanga-zangar suka ɗauka. Jami'an na Taiwan, waɗanda a bisa al'ada sukan so su kauce ma saka bakinsu a cikin harkokin siyasa da ba ta shafe su ba, yanzu sun fito ne suna nuna rashin yardarsu da take-taken China na neman faɗaɗa mulkinta zuwa wasu wurare. Ita dai China tun a shekarar 1997 ne ta sami ikon mulkin Hong Kong, kuma tana fatar watan wata rana ta yi wa Taiwan irin wannan mulkin, wanda take kira ƙasa ɗaya mai tsare-tsaren mulki biyu. Har yanzu China na ikirarin cewa Taiwan mallakarta ce. Alƙaliman ra'ayoyin jama'a Amurka kan zaben shugaban ƙasa na gaba na nuna cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasar Joe Biden na nan inda yake dangane da farin jininsa a wurin jama'a masu jefa ƙuri'a. To amma Elizabeth Warren na ƙara samun karɓuwa yayin da shugaba mai ci yanzu Donald Trump ke cika yana batsewa cikin fushi na ganin yadda waɗannan ra'ayoyi ke nuna goyon bayansa a wurin jama'a na raguwa. Duk waɗannan alamomi ne na yadda ƙasar ta soma mai da hankali sosai a kan zaben shugaban ƙasar na shekarar 2020 da ke tafe. Binciken ra'ayin jama'a da Jami'ar Quinnipiac ta gudanar ya nuna cewa har yanzu Joe Biden ne a sahun gaba 'yan takarar sama da 20 na jam'iyyar Democrat masu son tsayawa takara ta shugaban ƙasa, inda kashi 30 cikin 100 na masu jefa ƙuri'a ke goyon bayansa, da kashi sai ɗan majalisar dattawa Bernie Sanders mai kashi 19 cikin 100 da kuma 'yar majalisar dattawa Elizabeth Warren mai kashi 15 cikin 100.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kwana biyu bayan an rantsar da daukacin 'ya'yan sabuwar Majalisar Dokokin Najeriya su 469 sun wuce wani hutu na makonni biyu. To sai dai ko me yasa suka tafi wannan hutu? Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta tattauna da ɗan majalisa mai wakiltar Yamaltu Deba daga jihar Gombe, Honorable Dr. Yunusa Abubakar Ahmed, inda ya yi bitar wasu dalilai da hujjoji da yasa suka ajiye aiki har na makonni biyu.
Honorable, gani muka yi kun kama aiki kun yi zama kawai na rana guda a majalisa, sai kuma kuka ce za ku tafi hutu na makonni biyu. Menene dalilin wannan hutu haka nan nan da nan daga zuwanku?
Kai, wannan tambayar gaskiya ta zo daidai akan gaba, saboda zai yayo mutane hijabi dewa. To alal hakika ita majalisa tana da nata ka'idoji. Misali, kowane dan majalisa ya kamata yana da office. To a farkon majalisa din nan, farkon aiki mu dama zama biyu ake yi, zama na farko wanda za mu yi mu dauki rantsuwa kafin a rantsar da mu sai mun zabi shugabannin mu, da kin ga an yi ranar Talata. Ran Laraba ya kamata mu ci gaba da zama, sai aka ce an ba da hutu na ƙasa baki daya. Kin ga wannan abu an yi ne na ƙasa baki daya, bayan za a yi gwamnati ta ba da hutu mu ce ba za mu ba kamu hutu ba. Sai Allah ya kawo ranar Alhamis da muka yi zama na biyu. To a wannan zama na biyu dama za a dan tattauna ne a ga yadda za a yi wa abin seti, a seta majalisar yadda za ta tafi. Wannan seta-seten da za a yi, akwai dama kwamitoci, dole dan majalisa ya samu office, dole dan majalisa ya samu kwamiti, dole dan majalisa ya ga ka'idojin da zai zama ya tafi da shi a majalisa. Muna kiran shi kaman court of conduct. Cikin wannan court of conduct su da su tsara, to ai za mu ci gaba da muhawarori, ba za mu yi muhawara ba sai an samu ka'idojin da zai seta yin muhawarar. Ka'idoji wanda muke kiran shi rules, rule book namu kenan. To dole in an zo zama na farko, za a zabi mutane a saka su a kwamitoci. Kwamiti na farko shine na welfare. Wannan welfare su za su zauna su kalli office, a tabbatar kowane member ya samu office, saboda ya samu environment ko kuma guri wanda ya dace cikin tsanaki ya aikinsa. Sannan da kuma tantance abinda zai nema, zai bukata na aikinsa, wannan kwamiti za su nema su bashi. To cikin sati biyun nan wannan kwamiti ya kamata ce ya kammala. Dan yanzu kace in zo ni majalisa ba ni da office, ai na zan tsaya ne aiki. Ka'ida ce kuma wanda suka gama, ko mu da muke dawa mun tattara mun yi abinda ke cewa mun hannanta, mun yi handin over. Yanzu sai mun zo kuma a ba mu sabon office da sabon yanayi, dan an ce kowane allazi da nashi amanu. Saboda haka wannan karama musan irin tafiya na shugabanci da mun ce zamani 10 sarki 10 wannan kenan. Kinga kuma sai maganar selection committee, kowane dan majalisa dama an san bayan cin yin doka muna da harka ta sa ido ta oversighting na bangaren gwamnati masu zartarwa. To wannan committee ba haka kawai zaka samu kantsance kanka ba, sai an sa committee da wannan selection committee da su kuma maganan welfare committee, kowace jaha za ta bada mutum daddaya. So yanzu kowace jaha ta bada mutane bibbiyu, za ku zauna ku yan majalisin, ba maganan jam'iyya, ba maganan kaza, sai ku hidda mutum daya ya je selection committee, daya ya wakilce ku a welfare committee. Sai kuma wani committee da ake sakawa na shi kaidoji don za a ci gaba da zama. Zai yiwu dokoki na kafin a zo a sake nada committee din, kinga wannan da su fitar da su. To da an zo su wannan committee na kaido, za su duba kaidojinmu na muhawara, rule books mu, da code of conduct, da abinda suka ga kila a wancan majalisa bai dace ba a bari, ta dan majalisa yayi laifi, menene laifi, in ya laifi wani horo za a mai. To duk wannan sai an dudduba, an gane code of conduct da kuma rules of engagement namu da sauransu. To in aka yi wannan suma cikin sati biyu nan, ya kamata ce sun dawo. Waɗannan su ne ka'idojin abinda ke kira tools na aiki. Idan babu su, to aikin ma ba zai yi ba. Baka zuwa gona noma, baka je da fartanya, baka ce za ka yi noma.
To me yasa majalisa ta san dukkan waɗanda za su zo, ta san daga jihohin da za su fito? Me yasa ba za a rarraba ku, saboda in kuka zo kawai kowa ya san ina ne inda zai zauna da inda zai aiki da ofishinsa da komi, daga zuwa kawai ku ci gaba da aiki wa al'umma ba?
An sani ba a sani ba, saboda ƴan majalisu fa sai lokacin ba a maganan wani mai shigowa, duk da an yi zaɓe watan biyu, kinga an yi watan uku, watan hudu, watan biyar, sannan aka zo aka yi democracy day, sannan aka zo rantsuwa. To kafin rantsuwan nan, ƴan majalisun nan fa na tara ba ƴan majalisu bane, saboda haka ba su da wani hurumi, doka ba ta ba su wani harka a matsayin su ƴan majalisa ba. Sai sanda suka dau rantsuwa, duk abin da suka yi sun yi ne yanzu ya an cika doka, amma duk abin da suka yi ta abinda ba zare bai zai ce maka ai banza ne. To kuwa guduwa aikin banzan nan yasa sai an yi rantsuwa, to duk abinda majalisa ta yi kuma ya zama doka. To wannan shi addalili da ba za ka iya ba. Dalili wanda bai har yau din nan zuwa je ana samun kotu suna cire wasu ƴan majalisun a kawo wasu. Saboda haka tun daga farko can ka zo kai, to ai za ka yi kiso da kwarkwata. To sai an gama tattacewa, an aka je har aka zo ga daukar rantsuwan nan, to ana ga lalle an yi gaman katari, sai a ci gaba. To waɗannan da sauran wasu dalilai suna nan, shi yasa ba a yi sai an dau rantsuwa. Kuma wannan satin shi ne dama ka dauko a yi, don gara mutum ya shirya. An ce zuwa da wuri ya fi zuwa da wuri.
Na gode kwarai, honorable.
A gaida wakiliyar sashen Hausa daga Abuja, Madina Dauda, a tattaunawar da ta yi da honorable Dr. Yunusa Abubakar Ahmed. To yau fa kofa a buɗe take, domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai. Amma kafin nan ku shakata da wannan wakar.
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To madalla, mun samu kiranmu na farko daga jihar Kaduna. Da wa miki magana?
Kina magana da Baban Mubarak daga Turkaniya, Kaduna, Nigeria.
To Baban Mubarak, muna jin ka.
Gaskiya kira nake so ni da Baba Buhari ya sa baki a matsalar da ke faruwa a Kano, tsakanin sarkin Kano da gwamnan Kano. Gaskiya wannan abun ya kamata Baba Buhari ya sa baki a ciki. Fatan za ku tashi lafiya.
To mun gode Baba Mubarak, da fatan sun ji wannan kira naka. Mun samu kira daga jihar Bauchi, da wa muke magana?
Assalamu alaikum, zaki a sunan murya Amurka. Mai magana Sama'ila Isfawa, kafin ma da karamar hukumar gajiya a jihar Bauchi.
To muna jin ka Malam Sama'ila.
To alhamdulillah, sashin Hausa ne ina yawan kiranku, amma na dan shiga hutu ne saboda yanayi na rayuwa, ko ba gaskiya ba? Yau dai na same ku ne, ina da ra'ayi na a ranar Juma'a yau, saboda ina kira ne ga sabuwar gwamnatin Baba Buhari da yake mana ikirari. Ni dai masoyin Baba Buhari ne, amma a da. To amma yanzu saboda Baba ya zama Baba yana gosu ne, yana barci, amma ya ce wani zai gyara. Amma dai hada san din mu gari da muna dai masa addu'an fatan alkhairi, domin a da ba ya ce na ji.
To mun gode Malam Sama'ila. Yanzu mun sami kira daga jihar Kogi, da wa muke magana?
Na magana da Jiniya Lalwa daga Ajakuta a nan jihar Kogi.
To muna jin ka.
Ubangiji ya saka da alheri, kuma ina ga gwamnan jihar da fara Ubangiji Allah saka mai da alheri. Tsarin nan da naji ya ɗauka ya yi kyau sosai, amma yanda ke yan banga je a today na yi a ɗaukan doka a hannu, wallahi na ji daɗi. In dai wannan tsari aka tsaye da shi tsakani da Allah, zamfara zai zauna lafiya. Ina kira kuma ga jahohin Najeriya su ɗauki irin wannan doka, shi zai sa a zauna lafiya. Ɗan banga ba su da ilimin da za su je su yi ta ɗaukan doka a hannu, a kasuwa su kashe mutum, a daji, a gidaje Fulani su je a kama mutum ba wani bincike a jiyayen kashi, shi ke haddasar da fitina a Najeriya da baki ɗaya. Wallahi wallahi, gwamnoni idan ba su yi haka ba, da wuya a zauna. Allah ya saka mu gwamnan jihar Zamfara ya tsaya tsayin daka, wannan abu ya yi man daɗi gabaki.
To mun gode. To yanzu mun sami kira daga jamhuriyar Niger, da wa muke magana?
Assalamu alaikum, Maryam Dauda.
Wa alaikum salam.
Ina yau da kullum umma mala ali daga dogon ta cikin jamhuriyar Niger.
To muna jin ka.
Abin da an ra'ayi na duka ga wannan rana da Buhari, sai kadan jami'an Laraba ya maida ta ranar demokrasiya, lalle mu garin mu ta yi daidai. A bari ranar 29 ga watan Mayu, a dan bari shugaban kasar da an ka zaba a ci anar ashirin nan, ranar 29 ga wata. Na gode mu da aka nuna umma mala daga dogon ta cikin jamhuriyar Niger. Allah ya shikanye ka riko Buhari, kuma za ka da mutunci, kuma ka da mutunci waɗanda an nagari watan ka take ki, dan ka san an nada kan zuka dan baka mutunci na karkashin kan zafi aiki. To ina so Buhari, ina baka shawara, kar ka dauki mafani da gara, sai ta bata maka tahiyyarki. Na gode mu da aka san jama'a.
To mun gode a na yau da kullun. Zahara Aminu Fage ce kake magana da ita. Yanzu mun samu kira daga jihar Plateau, da wa muke magana?
Kuna magana da Musa Akuyam daga Fobor Justice.
To muna jin ka Malam Musa Akuyam. Ko za ka dan rage rediyon ka?
Na ma kashe rediyon. Mun kiran da muke da ga wannan gwamnatin. Don Allah.
To ina jin mun rasa Malam Musa Akuyam. Yanzu mun sami kira daga jihar Bauchi, da wa muke magana?
Hello, kuna magana da Ogata Nimu daga Bununu headquarter ta karamar hukumar Tubawa Balewa.
Ogata Nimu, muna jin ka.
Yawwa, ni ina so in da farko ina gaishe da ma'aikatan gidan biyo ya Hausa.
To mun gode.
Yawwa, kuma ina son in yi jinjina ne ga shugaban kasa Muhammadu Buhari dangane da wannan June 12 da ya mayar mana. Sannan kuma ina son ya tabbatar da wannan rana ta ƴancin kai, don Allah ayi kokari mu ma mutanen Tafa Balewa muna son a dinga kamba madanmu, kuma shine Sabu Bakar Tafa Balewa. Don sabila da shi ma ya yi rawan gani wanda ya kamata a ci an kamba ma shi, kuma an jinjina masa.
To mun gode Oga Tanimu. Yanzu kuma sai daga jihar Adamawa, da wa muke magana?
Ina da Idris daga nan jihar Adamawa.
Oh Idris, muna jin ka.
To batun gwamnan jihar kiran da ya yin dan sa kai su daina kace-kacen nan, gaskiya ina jin daɗi haka nan, ya tsaye da wannan hitina.
To mun gode Malam Idris. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Sokoto, da wa muke magana? To Malam Mustapha, ko za ka dan rage rediyon ka?
Eh, na kashe rediyo musamman ma.
To muna jin ka.
To abinda ra'ayi na game da sojojin da aka tsama hukumar kafi. Ina jina.
Ina jin ka.
To gaskiya ba aikin da aka kawo su suke muna ba, suna wahalar al'ummar jihar Kalmar hukumar Kaduna na kawai, saboda ba dajin da aka zo a kai su su zo su kula ma mutane da jami'an tsaro, ba na suka zo sai dai su shigo cikin gari suna ansa ku ₗ100 da mutane. Akan haka muna kiran wannan jihar Sokoto da kuma shugaban kasa, don Allah da waɗanda adda hannu ga wannan matsalolin. Ya yi hana wannan damar.
To mun gode Malam Mustapha. Yanzu mun sami kira daga jihar Katsina, da wa muke magana?
Kuna magana da Malam Kabiru Katsina.
To Malam Kabiru Katsina, muna jin ka.
Yau abinda nake so, ina fata ga shugaban kasa a mai addu'a ya samu zaman lahiya da ma'aikata na kwarai, kuma Allah ba ku ka samu zaman lahiya baki daya.
To Malam Kabiru.
Kuma yan mutanenmu.
To mun rasa Malam Kabiru. Yanzu kuma mun sami kira daga jihar Adamawa, da wa muke magana?
Alasan Meskeli ne daga Mubi.
To Alasan Meskeli daga Mubi, muna jin ka.
To wato ina bukata ne cewa Buhari wannan karo na jina ya kai makama da taki a jihar Adamawa da kasar baki daya, taki. Takin nashi ake so a ɗangon kasa mara shi a kasa gaba ɗaya. Ni na Alasan Meskeli daga Mubi.
To mun gode Malam Alasan. Kada ku manta masu sauraro, yau ku kofa a buɗe take, ku kira ku bayyana duk abubuwan da suka sha muku kai. To yanzu mun sami kira daga jihar Naija, da wa muke magana?
Da Abubakar jihar Naija.
To Malam Abubakar, muna jin ka.
To Garba yayi kenan jihar.
Ko za ka dan rage rediyon ka? To da alama dai Malam Abubakar daga jihar. Da alama dai Malam Abubakar daga Naija, layin ka yaki dadin azanci. To madalla, da haka muka kawo ƙarshen daukan wayoyinku. Muna godiya, sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon mai zuwa. Masu sauraro, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon ma'anan na cewa karfe 4 na yamma da minti 54. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice. farkon makon da muke cikin ne ne dai kungiyar kullan kafan mata na kasar jamhuriyar kamar suka bude kwadin su da takwarar su ta kasar Canada a gasancin kofin kullan kafa da ake yi na duniya a kasar Faransa anda kasar ta Canada ta lallasa club din kullan kafa ta matan kasar Kamaru da ci dai mai ban haushi yanzu haka club din Indomitable Lions din dai za su fafata ne da kasar Holland a fitowar su ta biyu anda masu harsashe a kan kullan kafa suke ganin kungiyar kullan kafan ta kasar Kamaru ba za ta tabuka wani abin ku zo mu gani ba a wannan shekarar tun kafin su bar kasar ta jamhuriyar Kamaru ne da ƴan wasan suka tambayi gwamnatin kasar da ta mika musu makudan kudade har miliyan 50 na sefa kafin su mayar da hankalin su a kan gasar gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru ita kuma ta yi kunnen uwashegu da ta yin da suka yi mata masu magana dai suna cewa idan irana da sata to da dawa ma na da wari Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru.
To madalla yanzu kuma sai labarai amma wannan karan a takaici.
Ga labaran a takaice Zara. Shugaban Amurka Donald Trump da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da kuma rundun sojojin Amurka duk sun daura laifi akan Iran na harin da aka kai akan jiragen jigilar man fetur biyu jiya Alhamis a gabar tekun Oman. Akwai alamar cewa gwamnatin Amurka na nan tana kokarin kulla wata yarjejeniya da gwamnatin kasar Guatemala wacce za ta baiwa Amurka damar amfani da kasar wajen toshewa bakin haure zuwa Amurka. Jim kaɗan bayan da dubban mutanen Hong Kong suka kammala wata gagarumar zanga-zanga nuna rashin amincewarsu da wani shirin aika masu laifi na yankin zuwa China don a hukunta su, shugaban kasar Taiwan da jam'iyyarta duk sun fito fili sun nuna cikakken goyon bayansu ga wannan matsayi da masu zanga-zangar suka ɗauka. Alƙalman ra'ayoyin jama'ar Amurka kan zaben shugaban ƙasa na gaba na nuna cewa tsohon mataimakin shugaban ƙasar Joe Biden na nan inda yake dangane da farin jininsa a wurin masu jefa ƙuri'a. To amma Elizabeth Warren na ƙara samun karɓuwa yayin da shugaba mai ci yanzu Donald Trump ke cika yana batsewa cikin fushi na ganin yadda waɗannan ra'ayoyi ke nuna goyon bayansa a wurin jama'a na raguwa. Duk waɗannan alamomi ne na yadda ƙasar ta soma mai da hankali sosai a kan zaben shugaban ƙasar na shekarar 2020 da ke tafe. Binciken ra'ayin jama'a da jami'ar Quinnipiac ta gudanar ya nuna cewa har yanzu Joe Biden ne a sahun gaba na 'yan takarar sama da 20 na jam'iyyar Democrat.
To masu sauraro baki daya abinda ya sauka kenan a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da injiniyar mu ta yau Julie Leathers Gresham da ta hada shirin ta kuma bada umarni, da injiniyan mu na yau Deb Magnus, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.